Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 8 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin birnin Lahore na kasar Pakistan yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 8. Kamfanonin shugaban Amurka Donald Trump sun yi asarar dalar Amurka sama da biliyan 1 tun daga shekarar 1985 zuwa 1994. Sannan yau ne ake zabe a kasar Afirka ta Kudu mai fama da matsalar tattalin arziki.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Kano ta amince da ƙarin sarakuna a jihar, sai dai wani dan majalisar jihar bai ji dadin yadda aka dauki wannan matakin ba.
An zo an ce an yi ramu, an yi gai, an yi ƙara, duk a Kudu suke. Sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a Bichi. Ban ji daɗi ba saboda bawa dan bata ba. Shi gwamna dan Kano North. Ko amma ya za a ce an kawo maganar sarakuna ya bar abin nan mazaɓar shi ta Kano ta arewa a baya.
To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji yadda ma'aikatan jihar Bauchi suka koka akan rashin samun albashi da kuɗaɗen su na fansho daga hannun gwamnati mai barin gado. Muna kuma ɗauki da rahoto akan ayyana kwanaki uku na makoki da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi biyo bayan mutuwar mutane 10 sakamakon hadarin da wata motar dakon man fetur ta yi a farkon wannan makon. Muna kuma tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma kawo, amma yanzu dai ga labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Wani harin bom na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau din nan Laraba a harabar wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar Pakistan, wato Lahore, ya halaka mutane akalla 8 ya kuma raunata wasu 20. Ana kyautata zaton wata motar 'yan sanda da aka auna wa harin daura da ɗaya daga cikin kofofin masallacin. Jami'an 'yan sanda akalla 5 ne suka mutu a wannan harin a cewar Arif Nawaz, babban jami'in 'yan sanda na lardin Punjab. Masallacin da sufaye wanda aka gina shi tun karni na 11 wanda aka fi sani da sunan Datta Dabar na ɗaya daga cikin mafiya girma da aka kuma fi ziyarta a ƙasar. An taɓa kai masa hari a baya, ciki har da wani harin bama bamai a shekarar 2010 wanda ya kashe mutane 40. Tun a lokacin ya kasance cikin kulawar 'yan sanda. Daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1994, kamfanonin Donald Trump sun yi asarar dalar Amurka sama da biliyan 1. Al'amarin da ya sa Trump gabanin zamansa shugaban ƙasa ya iya kauce ma biyan haraji na tsawon shekaru 8 daga adadin shekaru 10, bisa ga wani rahoton jaridar New York Times ta jiya Talata. Trump ya kan bayyana kansa a matsayin ƙwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa kuma ƙwararre a harkokin kasuwanci. To amma yayi shekara da shekaru yana ta asarar kuɗaɗe fiye da kowane mai biyan haraji a Amurka. A cewar jaridar ta Times, wadda bata yi amfani da ainihin bayanan takardun harajinsa ba, amma ta yi amfani da bayanan wani wanda ya ga takardun. A yau Laraba, 'yan ƙasa Afirka ta Kudu suka jeru a layi a rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen da ake yi a ƙasar. wanda ta yi shekara da shekaru cikin tabarbarewar tattalin arziki da kuma yawancin hanci da rashawa. Wannan zaben gwaji ne ga jam'iyyar shugaban kasar Cyril Ramaphosa, wato jam'iyyar ANC wadda a baya ta yi matukar farin jini, wadda kuma ke mulkin Afirka ta Kudu tun daga lokacin da aƙidar wariyar launin fata ta zo ƙarshe shekaru 22 da 25 da suka gabata. Mutuncin jam'iyyar ya zube saboda rashin ayyukan yi wanda ya kai mataki na kashi 27 cikin 100 da kuma tabargaza almundahana wadda ta tilastawa mutumin da Ramaphosa ya gada, wato Jacob Zuma, daga ofishinsa a shekarar bara. Ana kyautata zaton jam'iyyar bardan yaƙi da wariyar launin fata kuma ta tsohon shugaban ƙasa Nelson Mandela ita ce za ta ci zaben na yau Laraba. To amma tana fuskantar babban ƙalubale daga babban jam'iyyar adawa ta DA mai tsaka-tsakin ra'ayi da jam'iyyar EFF mai tsatsauran ra'ayin 'yan gabade-gabade. Ana sa ran za a sanar da sakamakon ƙarshe a ranar Asabar mai zuwa. Jam'iyyar da ta yi rinjaye a Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ita ce za ta zaɓi shugaban ƙasa, wanda za a rantsar da shi a ranar 25 ga watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Colorado na yammacin Amurka sun ce wasu ɗalibai maza biyu ɗauke da bindigogin hannu sun kashe wani ɗan ajinsu kuma suka jikkata wasu guda 8 a wani hari da aka kai a wata makaranta a jiya Talata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da kirkiro ƙarin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya guda hudu a jihar ta Kano bayan ta kammala aikin gyaran dokar kula da naɗi da aikace-aikacen sarakuna na jihar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Appointment and provisions edict number 9 of 1984 and for other matters connected therewith is hereby passed.
Shugaban Majalisar Dokoki ta Jihar Kano kenan Honorable Kabiru Alhassan Lirimi ke neman jaddada amincewar wakilan majalisar dangane da kwaskwarimar da suka yi wa dokar naɗin sarakuna da aikace-aikacen su a Jihar Kano. Gabanin haka sai da 'yan majalisar suka yi wa daftarin dokar karatu na 2 da na 3. Honorable Baffa Babba Dan Agundi, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dokokin ta Kano, ya fayyace kunshin dokar a yayin ganawa da manema labarai.
Kowace masarauta tana da nata council din mai zaman kansa na ɗaya kenan, sannan akwai kuma state council of chiefs wanda ya hada da dukkanin sarakunan kuma ya hada da wakilci na wasu daga cikin hakiman da suke kowane bangare da wakilcin gwamnati, kuma gwamna shine zai nada chairman na kowane council a lokacin shekara biyu juya rotation ne, tunda duk sarakuna ne masu daraja ta ɗaya, darajarsu ɗaya da sandan ikonsu da komai da komai.
Wannan gyaran dokar ya shafi tsari na yadda za a dinga samar da kuɗaɗe na tafi kar da sarautu?
Bai shafa ba, wannan doka tana nan yadda take, saboda haka da abin da ya zama ya faɗo a ɓangaren ka kaga wannan doka ta shafi ka kenan, za ka amfana da wannan kaso da aka yi izinin a bayar.
Yayin da ake tsaka da muhawara akan daftarin dokar, dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ɗanbata Hafizu Sani Mai Daji ya fice daga zauren majalisar.
An zo an ce an yi rami, an yi gai, an yi ƙara, duk a kudu suke. Sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a Bichi. Ban ji daɗi ba saboda bawa Ɗanbata ba. Kuma very unfortunately shi gwamna ɗan Kano North ne. To amma ya za a ce an kawo maganar sarakuna ya bar abin nan mazaɓar shi ta Kano ta arewa a baya.
Baya ga ɗan majalisar na Ɗanbata, wakilai shida na jam'iyyar PDP a majalisar sun kauracewa zaman majalisar na jiya da na yau domin nuna adawarsu da yunkurin ƙirƙiro sabbin masarautun. Da wannan amincewa da 'yan majalisar suka yi wa wannan doka, a yanzu jihar Kano na da masarautu guda 5 kenan waɗanda suka hada da masarautar Kano wadda ta kunshi kananan hukumomi 10 wato Tarauni da Dala da Nasarawa da Fage da Gwale da Kumbotso da Ungogo da Dawakin Kudu da kuma Minjibir sai masarautar Rano mai kananan hukumomi 10 waɗanda suka hada da Rano da Bunkura da Kibiya da Takai da Sumaila da Kura da Doguwa da Tudun Wada da Kiru da kuma Bebeji yayin da masarautar Gaya ke da kananan hukumomi 8 waɗanda suka hada da Gaya da Ajingi da Albasu da Wudil da Garko da Warawa da Gezawa da kuma karamar hukumar Gabasawa ita kuwa masarautar Karaye na da kananan hukumomi 7 ne wato karamar hukumar Karaye da Rogo da Gwarzo da Kabo da Limin Gado da Madobi da kuma garin Malam sai masarauta ta 5 wato masarautar Bichi wadda ke da kananan hukumomi 9 da suka hada da Bichi da Bagwai da Shanono da Tsanyawa da Kunci da Makoda da Dambatta da Dawakin Tofa da kuma Tofa a yau ne dai ake sa ran gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje zai rataba hannu akan wannan doka kana daga bisani ta fara aiki ga dangadan Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari a shirinmu na dare yau zamu so mu ji ra'ayoyinku akan matakin kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta 1 da gwamnatin jihar Kano ta yi sai mun ji daga gare ku yanzu kuma zamu je jihar Bauchi inda ma'aikata da kuma yan fansho suka samu kansu a cikin yanayin rashin tabbas dangane da batun biyan su albashi da kuma haƙoƙin su dake wurin gwamnati mai shirin barin gado ko da yake gwamnatin mai barin gado ta bayyana dalilan da suka sa aka samu jinkirin ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani
bincike na nuni da cewa ma'aikatan da kuma masu karɓan fansho a jihar Bauchi suna bayyana fargaban abin da ya faru a farkon kama mulkin wannan gwamnati mai barin gado shine zai sake faruwa inda aka bar mata bashin albashin ma'aikata na tsawon watanni 3 domin neman sanin halin da ma'aikatan da kuma yan fansho ke ciki na rashin samun kudaden nasu ga abin da suka sheda mini
kai ai abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una banda kongure da ake mana ma kudin albashin ya gagara samuwa gashi an shiga watan azumi
ana cire muku wasu abubuwa ke a ciki
ana mana kongure a dan yanki a dan yanki a dan yanki ai bara muke yi gari muke shiga kawai muna samun magabatan mu dan roke su san mana
ita gwamnati bata ga muku abin da yasa bata biya wannan kudi
ba mu ji ba
to har yanzu mun sa ido ba mu sami pension ba ga kuma muna cikin wani irin hali ba mu da kudi muna tsamanin za a biya mu har wa yau ba biya mu ba to ba mu san dalilin da yasa mutumin nan har yanzu bai biya ko saboda haushi ne da bici zabe ba shi yasa har yanzu bai biya mu ba to ba mu sani ba haka yayi banza da mu a gratuity har yanzu babu labarin gratuity da attention din ba mu shiga cikin wani hali
to sai dai in ji cewar mai fashin baki kuma tsohon shugaban kungiyar kwadugo a jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli ya ce rashin biyan albashin ya janyo zargi wa gwamnati mai barin gado ta yin amfani da kudaden domin biyan kansu alawus na barin aiki
to gaskiya abin ya ba mutane mamaki kuma an sa mutane a saka mai wuya domin duk harkoki sun tsaya kuma musamman a wata na ibada to kuma mutane suna da tabbacin cewa ta wani bangaren an biya haƙƙin wanda suka yi wa wannan gwamnati aiki da suna abin da ake ce masa saberan gratuity
wato kaman gwamnati da makarabansa
da makarabansa to idan har wannan ya zama gaskiya kuma a kibiyan yan fansho da ma'aikatan gwamnati hakke su to a gaskiya ba ya adalci ba domin abin ya haifar da jita-jita
gwamna mai shirin karɓar mulki a jihar Bauchi ta bakin kakakinsa Dr. Ladan Salihu ya buƙaci gwamnati mai barin gado da su biya ma'aikata haƙoƙinsu gaza biyan kudaden zai kawo musu matsala da ma'aikatan jihar
shi yasa muka yi wannan kira ga mai girma gwamna da ya amfani da daman da Allah ya bashi ya biya waɗannan ma'aikata albashinsu in har aka kai ga tsawon lokaci ba a biya wannan albashin ba mu za a bar mu da fushin ma'aikaci a bar mu da jangongon asusun gwamnatin tarayya wanda ake zama a yi kasafi kowace wata da wato kwamishinoni da sauran gwamnatin tarayya sun zauna sun gama zamansu an saki waɗannan kudade wa jihohi
to sai dai kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Umar Sade ya bayani a hukumance game da sanadiyar rashin biyan albashin a hirata da shi ta wayar tarho
wallahi sallai ai sanari magana ga Facebook mun rasa balle
me hana samun salary
wallahi daga federation account ne wurin joyi ko kai suna da nan newspapers
eh shine hana samun aboci
wallahi shine hana
federation account
ne kamata shi yan nema masa uzuri saboda ai shi bai da matsala albashi wanda ya bashi nono ma wallahi mutane da san ra'ayi tayar da mutane
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Niger yau aka fara zaman makoki na kwanaki uku da nufin nuna alhinin rasuwar mutane sama da 50 da suka kone kurmus a yayin da wata motar dakon mai ta kama da wuta jim kadan bayan faduwarta a mashigar birnin Yamai a daren Lahadi wayewar Litinin din da ta gabata. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da karin bayani.
A ƙarshen taron majalisar tsaro ta ƙasa wanne ya gudana a yammacin jiya Talata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Isuhu a fadar sa ne hukumomin jamhuriyar Niger suka ba da sanarwar soma zaman makoki na tsawon kwanaki uku wanda ke farawa daga yau Laraba domin nuna juyayin rasuwar mutanen nan kimanin 55 da suka kone kurmus sakamakon gobarar da ta barke lokacin da wata motar dakon mai ta ringe sa a unguwar airport ta birnin Yamai a shekaran jiya. Alhaji Idar Adamu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida.
Bayan hanga babban hatsarin da ya same mu, President la Republika kuma sai na sanar da security ya ba da umurni saboda ayi wannan makoki ne kamar zaman makoki ne don mu babba asara. Shi kuma zaman makokin da ake dalle mutane suna zuwa aiki suna komi amma hun gani kamar wajen tutar ƙasa ita ce kamar ake kwantar da kadan kun babu wani babban kudi a haka ko wani babban abu da za a ci ana wani kidi-kidi saboda a nuna zaman makoki ne ake yi. To wanda suke kwantar su ce kusan sun kone kuma sun ji jiki sosai ai kun gani shugaban ƙasa da duka majalisa da prime minister da ministan gida duka sun je gare su sun ji jiki kwarai.
Kokarin jin ta bakin dangin wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya citila sakamakon yanayin alhinin da suke cikinsa. To amma wasu mazaunan Yamai da na tuntuɓa akan wannan batu sun bayyana cewa
sunana Alashika wannan abu da ya faɗo gaba ɗaya mu ne ka faɗo ma gaba ɗaya gwamnati ta kyauta tun ta ce ai zaman makoki ɗan uwan waɗannan mutanen su ma sa su ji daɗi sannan sun san an kula da ƴan ƙasa musamman shi gwamnati kowa da kowa nashi na da talaka da wanda ba talaka ba dunna gwamnati ne kai ko kai to ka ce ba nashi bane kai nashi kenan ku abin da hai daɗi yan kai wannan shi na mai kyau wannan
ni ne Manu Dogon Dutse Gobai gwamnati matakan da ta dauka yayi daidai saboda da tayi haka nan kaga abin da ke wata matalakawa ne sai mu nemi ubangiji Allah hudu suka rigaya mu innan Allah ya gafarta musu Allah ya musu ahuwa abu ne wanda in Allah ya kawo mu ya kawo mutane shi sai dai sa hannu su karba sai hakuri su dangana wajen ubangiji.
Shugabannin addinai irin su Ustaz Muha Halil mamba a kungiyar addinin Islama ta IEN na jan hankulan jama'a akan muhimmancin irin wannan lokaci na zaman makoki.
Abinda ake buƙatar jama'a su shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutuwa ta ishe mai hankali ya zama wa'azi gare shi. Sai a istighfari a nema musu gafara mu nema mu kanmu kuma yadda lamarin mu ga Allah shi komai yake iya faruwa
a yammacin Litinin ne aka yi jana'izar waɗannan mamata. A yayin da wasu sama da 30 ke kwance a asibitoci daban-daban na birnin Yamai yayin da direban tankar da ta yi wannan hatsari ke tsare a hannun jami'an tsaro matakin da ake dangantawa da dalilan bincike. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Muna Barma, to kafin mu je ga shirin himma ba ta ga rago ga tasirin azumin Ramadan.
Sana Adamu Sulaiman Jakus biyu babban tasirin shi shine wata ne mai alfarma na biyu kuma wata ne wanda idan kai wani abu na aikin lada idan 10 da ake sa maka to a wannan karon za a sa maka 20 saboda haka yana da tasiri sosai kuma yana da matukar amfani a wajen dan adam saboda haka mutane su dauki ainihin wannan dama su bautawa Allah sosai a cikin wannan wata na Ramadan.
Sunana Abubakar da matsayina na musulmi ko in ce mu'mini azumi yana da matukar tasiri a wajen ba ma kaina ba na san ga kowa amma to ni kaina kasatar nan cewa azumi yana tasiri sosai a rayuwata musamman yanda za ki ga cewa ranar da za a shiga ranar farko za ka samu gaba daya na canza daga yanda ka sanda zuwa wani al'amari daban wanda kuma dama shine ka'ida shine shi kanshi azumin kuma shi ya kamata a ce mu mu yi kuma musulmi ya kasance akai hatta lafiya zan ji cewa yanzu ba komai nake ci ba inda ina jin kasala yanzu ka ji kasalan ta ragu maimakon a ce abinci ne ke sa ni saboda zan ga abin in ce ina marmarin wannan zan ga gashi bari in ci amma lokacin azumi kokarin iya sharafa kaina yanda nake so sannan kuma dama kamar yanda kani addini ma yazo da takaitacin abincin to amma lokacin da muke fadakadin nan lokacin da ba ni gaskiya ba bincika yin azumi wanda na fula bane haka a ce ko in dai bayan azumin Ramadan din da kuma shi ta wal to amma sauran azumukan nan da ake alamis litinin nakan same su da wahala domin nakan samu jawatin mutane suna cin abinci ni kuma sai in ji ma ina sha'awar in ci amma wannan lokacin da ake yin shi bai daya sai ji ga na dauka kuma sai ga lafiyar ta ta da haka yana tasiri sosai a wajina wannan lokacin nakan samu dama wannan kan tashi da daddare in yi ibadu karin guyu yayin da malamai suke bude wuta ba ko ta ina masallatai gidan talabijin gidan radio zaka ji ko ina ana ta ƙara fadin ballan to dole ka ji baccin ma fita daga idan ka tashi kana yin ibadoji da dama wanda kuma dama ibadan rashin yin ta ne yake saka kan samu matsaloli to wannan daman da nake samu sai zama cewa ina jin shine tasirin azumi a rayuwata da kuma kan kaina
Zidai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 11:21 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal mutarkar asalin ƙasar Najeriya dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan ƙasar Amurka to bani misali yanzu idan wani kananki ko dan uwanki na so yazo Amurka wani gargadi zaki bashi kakin yazo
ke musu zan yi saboda akwai mutane da yawa a gida da suke tsammanin kana zuwa nan akwai aikin da zai yake jiranka da aka samu ko kaman kudi yana faduwa daga sama to dole in ka zo nan gurin akwai hard work dole sai ka sa kai aiki sosai dan politics din garin nan dai gashi nan ga yanda yake ana ganewa
kinan dai kina cewa kowa kake in ka zo garin dole sai ka jira cikin kai aiki matuƙa
eh dole zaka samu taimako sai kuma ba kamar yanda a gida akwai ɗan uwa yanda komai kamar akwai community based anan gurin ko kamar bayan shekara ma biyar da na zauna anan gurin kamar ina abubuwa na ni kadai as an individual kafin na samu communities din da na fara harka da sai ba kamar gida bane da zaka kana da kanne akwai hamma ɗan makuta suna so su taimake ka akwai mutane da suke so su taimako amma kai ma sai ta miƙa hannu ka fara miƙa maka hannu
kana wani lokaci dole sai ka roƙo in kana so a baka taimakon baka tsaya nan sai an kama ka abin dole sai kai da kanka kaje ka nuna ne kai buƙata taimako
nan gurin ba wani lalle bane saboda wani lokaci in ka san mutane yana ɗin taimako amma sanin mutane kawai ba zai baka abin da kake so ba kai ma sai ka koma waye sai ya je ya sa ka sa bakinka ka sa intention
to sai kuma wajen haraka ma'aikata ƴan Najeriya ki gani in ce waɗanda ƴan wanda suka baro Najeriya suka zo nan rayuwar ta su ya kiga rayuwar akwai ci gaba akwai bunƙasa akwai sauyin rayuwa ko ni ki gani
gaskiya ni dai a takaice ina ga akwai ci gaba sosai saboda akwai mutane da yasa ni a sani na especially ƴan Najeriya da suke zuwa nan gurin muna making up mutanen that are more educated mun fi masu ilimi to mutane suna zuwa nan su karatu su nemi aiki akwai mutane da suke aiki a different companies kuma na san mutane da yawa da suke aiki dan musamman su taimaka wa mutanen gida
to sai kuma yanzu zamu ta bangare kadan mutane ce kamar yanzu in ka tura diyar ka Amurka zata zama haka zata lalace zata yake ni zake ce akan wannan abu da mutane ke fadi
zan ce gaskiya ba gaskiya bane saboda ni ma na ji irin maganar nan tun da na bar Najeriya na zo nan gura kuma shine abin da mutane ya kamata gaskiya su gane amfanin idan mutum ya bar kasar sa ya je wani sabon kasa dole akwai changes kuma dole akwai adaptation dan ya samu ya zauna lami lafiya idan kamar san da na zo ni kafin na gane yanda harkoki suke a nan gurin na canza akwai wasu abubuwan da suka mun kai mun ziya saboda culturally yanda muke a gida kenan amma abubuwan da muke a gida ba wani lalle bane da shi amfani a nan gurin saboda shi yanayin su da bane
kaman me kenan suka baki waya da kizo
kaman abinci ma gaskiya sai da dan wahala kafin na saba da dan dana abincin nan gurin saboda na rasa yanda zan akai na akwai in naga abinci akwai yanayin da yake mu akai na sai kuma in dinin da bane sai da na je na saba sai kuma for example kamar a gida za su ga an ce yanda mata suke yawanci to wani al'adun ba wani lalle ba ne idan na mace ta zo nan ta ci gaba da rike al'adun nan ba wani lalle ba ne ta samu sakewa a nan sosai saboda al'adun they don't apply a nan gurin.
Ba ɗaya ba ne.
Ba ɗaya ba ne. Saboda haka kamar a gida za ka ga an ce na mace ta zauna ga mijinta nan zai kawo mata kuɗi da kayan abinci da kayan gida ga shi ga shi ga shi nan ba wani lalle ba ne haka ne. Mata da maza a nan gurin dai duk da akwai inequality daban-daban a nan. Akwai more opportunities ma mata su zo su ma su nemi aiki yanda suke so da rayuwarsu.
Sita Albanat Maryam Lawal Mutar kenan yar asalin kasar Nigeria dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan kasar Amerika. Mun gode kwarai da bamu damar tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gargawanni ni Abdul Aziz Adli Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC.
Kuma dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Mu na farko a yau ya fito ne daga Dauda Garba Ungwal Jaji Patiskum da Malam Aminu Saban Shago Ungwal Jaji da kuma Alhaji Sa'idu Mai Shago Ungwal Jaji Patiskum inda suka ce a yau mun shigo ne cikin wannan shirin naku domin taya ƴan uwa musulmai murnar sake shiga watan Ramadan mai albarka. Ya Allah ka bawa masu hannu da shuni ikon tallafa mana mu talakawa. Ya Allah kar ka ba su ikon yin ruwa. Ya Allah ka tauye zukatun su na kiyama talakawa mai da su tamkar bayi wajen yi wa talakawa hidima. Ga kuma sakon mu daga ba daga Sade Sa'idu Daura shi kuma yace salam VOA Hausa muna yabawa pastor Yahuna Boru akan kokarin da yake na hada kan mabiya addinin musulunci da na Kirista. Bayan haka muna godiya a gare shi da taimakawa musulmi masu karamin karfi a duk watan Ramadan da fatan Allah ya saka masa da alheri. Sakon mu na karshe kuma ya fito ne daga Malam Balarabe Hafizu Gusau inda ya ce yau kiran mu ga ƴan kasuwa ne da masu hannu da shuni da su tashi tsaye su taimakawa al'umomi a cikin wannan watan na azumi da musulman duniya ke gudanar da ibada a cikin shi. Domin nuna jinkai da tausawa ya zama wajibi ƴan kasuwa su sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci. A gefe ɗaya kuma muna kira ga ƴan siyasa da sauran masu hali da ci gaba da taimakawa mabukata domin samun falalar wannan watan mai alfarma.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta ɗage takunkumin da ta kakaba ma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar Venezuela. To amma ta gargaɗi alƙalai 25 na kotun ƙolin ƙasar ta Venezuela game da yiwuwar fuskantar matakin ladabtarwa. Sannan ya ƙara da cewa muna nazarin duk zaɓin da ke gabanmu game da batun cire shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Mutumin da ke cikin ɗakin mutanen da ke cikin ɗakin babban taro na shekara-shekara da ake yi a Washington kan nahiyar Amurka sun yi tsit bayan defense ya nuna yiwuwar za a ɗau matakin soji. An tafawa mataimakin shugaban a wasu lokuta a cikin jawabin nasa lokacin da ya yi alƙawarin cewa Amurka za ta kasance tare da mutanen Venezuela har sai an samar da ƴanci. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da Injiniya Mabasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.